to malai yana da awa ɗaya cikin yanzu zai fara lectures din zai fara muhadarar sa karfe 10 da rabi insha Allah ta'ala zan tsayi da shi awa ɗaya a gaban abin nan awa ɗaya nan gaba kenan wato 11 da rabi in Allah ya taimake mu Allah subhanahu wataala ya masa jagoranci akarmakalla Allah ya maka jagoranci
bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulillah وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى حدواء وانن شبياتا نظر شريع الدين المسلم وشتكي جامع أحمد بلو دكي زاريا وانن رانا وشتكي رانا شابيو غوات رمضان shekara ta 1442 wanda ya daidai da ranar 24 ga watan April na shekara ta 2021 kamar yadda Malam Bashir Lawal ya gabatar za a yi magana ne akan zinace ko kuma fyaɗe da illolin su a cikin al'umma wannan matashiya da aka bani insha Allah ta'ala za ta tabo bangarori daban-daban na farko menene ake kira zina ko kuma fyaɗe na biyu menene hukuncin sa musulunci sannan kuma meye manufofin da suka sa shari'a ta haramta zina to sannan kuma akwai bayani game da sabubban da suke jawo zina in general da kuma sabubban da suke jawo zinar matayen aure da kuma mafi muni shine zinar da ake ce mata da larabci zinal maharim ma'ana ayi zina tsakanin waɗanda aure tsakanin su ya haramta farko a musulunci ce zina abinda ake nufi da zina a musulunci ana nufin mutum ya sadu da matar da babu ba daura aure tsakanin su ba kuma idan aka ce saduwa a musulunci ana nufin kaciyar mutum ta buya a cikin farjin macen da ba daura aure tsakanin su ba wannan shi ake kira zina Allah subhanahu wataala ya haramta zina ba ma wai haramta zina ba ya haramta kusantarta a cikin suratul isra Allah madaukakin sarki yana cewa wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila Allah madaukakin sarki yake cewa kada ku kusanci zina saboda hanyar ta munana saboda kusantarta ma Allah madaukakin sarki ya hana saboda haka mai da malamai suke cewa kallo izuwa mace da taba mace duka an haramta su ne saboda suna kaiwa izuwa ga zina akwai abin da malaman usul suke ce masa tahrimul wasa'il saboda haka kallon mace yanzu a karan kanshi ba zai cutar da kai da komai ba zai cutar da ita da komai ba in banda kasancewarsa yana kaiwa izuwa zina saboda haka tahrimul wasa'il ne yasa aka haramta kallon matar da baka aura ba ko ba muharramarka ba wannan shine dalilin da yasa idan mutun yana neman aure aka halatta masa zai iya kallon matar da yake neman aure saboda dama asali haramcin ba haramci bane mai zaman kanshi haramci ne wanda ya rabu da kasancewa zai iya kaiwa zuwa ga zina kamar yadda Ibn Abdul Qawi yake cewa a cikin manzumarsa wa daraful fata ya sahira idu farji yake cewa kallo manzo ne na farji duk sanna mutun ya kalli mace idan ta burge shi to sai gaban shi ya motsa sai ya tunanin ya zai zina da ita wannan shine dalilin da yasa aka haramta kallo zuwa mace wannan yasa idan aka samu larura ko dalili ya halatta likita zai iya kallon mace saboda ya mutu magani ko wani abu makamancin haka Allah subhanahu wataala a cikin suratul furqan ya lissafa sentence dina daga cikin sufofin mu'minai Allah yana cewa wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akka wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bilhaq sai yace wala yaznun Allah yana siffanta sufofin mu'minai Allah yake cewa su ne waɗanda ba sa shirka ba sa kashe rai sai da haƙi sai Allah yace wala yaznun kuma ba sa yin zina. Saboda kaga wannan yake nuna mana cewa nisantar zina yana daga cikin hikimomi, yana daga cikin siffofin mu'minai. Akwai hikimomi da manufofi waɗanda suka sa Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta zina. Hikima ta farko shine saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye tsatsan ɗan adam. Allah madaukakin sarki ya so a samu mutane nagartattu waɗanda za su bauta masa. Wannan yana daga cikin manyan hikimomi da kuma dalilai waɗanda suka sa Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta yin zina. Idan ka kalla za ka iya cewa da yaron da aka haifa ta ɓangaren aure da kuma yaron da aka haifa ta ɓangaren zina ba su da bambanci ta fuskar kasancewarsu ‘ya’ya. Dukkansu ‘ya’ya ne kuma dukkansu sun zama mutane. Amma bambancin da yake tsakaninsu shi ne ta fuskar amfaninsu da kuma tabbatar da abin da ya sa Allah ya halicci ‘yan adam saboda su. Saboda yanzu duk lokacin da ya zamanto mutum an haife shi ta hanyar zina, to ba zai iya samun natsuwar da zai bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala yadda ya kamata ba. Saboda za ka samu cewa dangin shi ba sa san shi, dangin maman shi ba sa san shi, saboda haka ba zai samu damar da zai iya fitowa ya zamanto ya yi rayuwa irin ta ragowar mutane ba. Saboda haka wannan yana daga cikin hikimomi. Daga cikin hikimomi kuma shine saboda kar ya zamanto cewa a samu ikhtilatul ansab, ma'ana cakuduwar nasaba, ta yadda zai zamanto ba wanda za a iya danganta yaron izuwa gare shi, ta yadda yaron zai zama ba wanda zai iya ɗaukar nauyin shi. Duk wanda aka haifa akwai buƙatar a samu wanda zai kula da shi kafin ya kawo ƙarfin shi. To kaga duk lokacin da ya zamanto mutum ɗan zina ne zai zamanto babu wanda zai iya kulawa da shi. Sannan kuma akwai keta alfarma, akwai rashin kunya, waɗannan duk suna daga cikin hikimomi waɗanda suka sa aka haramta zina. Saboda haka shi yasa za ka ga tun a zamanin jahiliya akwai arana waɗanda ba sa yin zina. Kamar yadda Hassan bin Sabit yake cewa asunu irdi bil mali la udannisuhu la barakallahu ba'da al irdi min mali. Saboda haka tun a zamanin jahiliya akwai waɗanda kwata-kwata ba sa yin zina. Duk da zamani ne na maguzanci, ba su da aya, ba su da hadisi. Saboda me? Saboda tana daga cikin abubuwa waɗanda suke naƙi. A iya nazarinmu akwai abubuwa da yawa waɗanda suke sabbaba zina, wanda in general a wannan zamanin namu za ka ga daga cikin abubuwan da suke jawo zina akwai yawan kallace-kallace da ake yi. Za ka ga yanzu Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe mu da cigaban mai haƙar rijiya, wanda za ka ga cewa kusan kowanne gida akwai TV da bidiyo. Saboda haka wannan bidiyon da ake kallo da kuma waya da ake kallo suna daga cikin abubuwan da suka jawo yawan zinace-zinace ya yawaita a cikin al'umma. Wanda za ka ga cewa da sai mutum ya girma bai ma san yaya ake saduwa ba, amma yanzu waɗannan abubuwan da suka yawaita a cikin al'umma za a ga wasu abubuwa ne wanda ƙaramin yaro wanda bai wuce shekara goma ba, bai wuce shekara goma sha ɗaya sha biyu ba, sai ka ga ya san duk abin da yake faruwa. Saboda haka ga wannan yana nuna mana cewa kenan daga cikin manya-manyan hanyoyi yana da kyau mutum ya yi ƙoƙari wajen ya dinga controlling ɗin yadda yaransa suke rayuwa. Ya yi ƙoƙari ya dinga duba irin tashoshin da ake kalla a gidanshi. Saboda in ba haka ba, iyalansa za su faɗa halakar da bai sani ba. Yana daga ciki shine akwai munanan abokai. Aboki yana da tasiri da yawa a rayuwar abokinsa ta yau da kullum. Saboda haka shi kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa almar'u ala dini khalili. Mutum yana kan tsarin abokinsa, yace falyanzur ahadukum man yukhalil. Kowanne ɗaya daga cikin ku ya lura da waye zai zama abokinsa. Saboda haka wannan yana daga cikin abubuwa wanda ya kamata mu kula game da yaranmu. Yana daga cikin abubuwan da ya kamata mu kula da shi ga wanda suke zuwa suna dawowa ga yaranmu. Zaka ga yanzu iyaye da yawa sai su ce kawai yaro ya tafi ya je wasa, ko kuma ya fita idan ya dame su, wanda da yawa zaka ga ya ɗauko wata mummunar dabi'ar wacce su ba sani ba. Yana daga cikin abubuwan da suke jawo zina da kuma suke jawo ake samun zinace-zinace shine idan ya zamanto ana samun khalwa, mana ya zamanto namiji da mace za a rinka barin su kadai suna zama tare. Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya faɗa a hadisi, duk lokacin da mutum biyu suka zauna mace da namiji sai na ukun su sai ya zama shedan ne. Wannan gaskiya ana sakaci da shi da yawa. Za a ga a wajen aiki da sauransu, duka za ka ga ba a wannan. Mutum yana da direba, kuma direban nan yana tuka yaran shi balagaggu, wanda haka yana yawan faruwa. Akwai wani malami da ya koyar da mu na hawo a lokacin muna labitiri a Saudiya, yake ce mana akwai wani mutum wanda kullun zai ga an shiga shagon shi yana da wani gareji, kullun zai ga an shiga amma ba a dauki komai ba, kullun zai ga alamar an shiga amma ba a dauki komai ba. Ranan nan kawai sai ya ware, sai ya boye a cikin wannan garejin. Saboda haka yana boye kawai sai ya ga wani yarinya ta shigo, yana shigowa sai ya cire kayanta yana boye, sai kuma wani mutum ya fito. Saboda haka sai mutumin ya fito sai yake tambayar ta, sai take cewa dan Allah ya rufa mata asiri, sai ce to wannan wane ne, sai tace wannan direban gidansu ne. Saboda haka su uku ne ƴaƴan mutum ɗaya, kullun idan aka fito makaranta yana biyowa da ɗaya wannan garejin. Saboda haka yana buga mata waya sai ya samu cewa mahaifinta babban alkali ne ma a Riyadh, headquarters Saudiya kenan, ya zazzage shi. Mutumin ya ce ya sake kiran shi bayan sati uku duka ya aurar da su, da alama ma ba su istibra'i ba. Saboda haka kaga wannan yana nuna mana kenan cewa yana daga cikin hadararruka mutum ya zamanto yana da direba, wanda wannan direban kuma zai bar shi kawai tare da yaran shi, wanda yanzu yadda shedan yake yawo za ga abubuwa ba su da wahalar shiga. Sannan yana daga ciki irin ma'aikata da ake ɗauka, mutum ya zama to ɗauki ma'aikaci kawai ya ajiye ma'aikaci a gidan shi, yana share-share yana abubuwa. Wannan hallaka ce gaskiya mai girma, ana samun kisa-kisai da yawa na zinace-zinace saboda wannan. Akwai a cikin ƙarshe Januwaren nan ba a kai wata uku ba, wani mutum ya kira ni daga can kudu, yake ce min akwai wani case ne ya faru da shi kafin ya zartar da shi. Aka ce masa da Allah ya bugo min waya ya samu shawara daga wajena. Sai na ce masa me yake faruwa, sai ya ce matarsa ce yana da mai mata aiki. Saboda haka matar, sai aka ce masa ai tana dan abubuwa waɗanda ba su dace ba. Saboda haka sai ya sa irin sai ya dan sa ai kyamara haka ya karama. Saboda haka da ya sa kyamara ya karama, sai ya kama ta tana zina da wannan mai aikin wanda yake mata aiki. Saboda haka kuma ƙarshe wata ran ma ya dawo ya kama su red handed. Saboda haka sai ya ce min yanzu shi kawai yana so ne a bashi fatawa, yana so zai aika da su lahira. Dama soja ne, yace zai aika da su lahira. Nace a kai ya gaggawa. Yace min to wai wanda ya zina in ya taba aure dama ba hukunci shi kawai kisa ba? Yace to kawai a bar shi aika da su lahira. Nace hukuncin kisa ne, amma kuma ba a hannunka yake ba. To ƙarshe dai da ƙyar tukunna, sannan ya yadda. Kaga yanzu har ɓangaren likitanci a Saudiya tsarin da suke bi, in dai mace ta shiga ɗakin likita za a buɗe ƙofa ne, haka ake yi. Ba yadda za a yi likita ya gana da mace ƙofa a rufe. Na gani a asibitoci da yawa. Sannan kuma in dai za a yi tiyata, to ba zai yiwu a sa ya zamanto maza ne kawai ba, dole sai an haɗa maza da mata. So kaga duk iskancin mutum ba yadda za a yi abu ba shi kadai ba. Ba a yin tiyata namiji ɗaya, ba a yi kuma maza biyu. Wannan shi ma yana daga cikin abubuwan da suke jawo mushkiloli da yawa. Akwai matar da ta bugo waya daga Kano, take ce mu yadda ta wasa kanta, ta ce mun ita mutum ya kirki ce wane ne da sauransu, amma likitanta ya yi zina da ita. kuma a gadan asibiti a cikin asibiti kaga wannan duk zai nuna maka daga cikin muskilolin kadaita shi yasa idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa abu zaka ga cewa wannan abin koda baka fahimce shi ta ba to ana nan sai ka ganshi a aikaci yana daga cikin abubuwan da suke jawo yawan zinace a cikin mu shine wahalar aure da kuma jinkirin aure zaka ga irin yadda ake yin aure a da mutum idan zai yi aure zai dan kawo ƴan abubuwa ƴan kadan a yi aure a can baya ma mun taso mun ga ana auren yar sadaka wanda zaka ga idan mutum ma ba zai iya yin auren ba za a iya samun dama yadda za a baci wata ya zaman to ya aura amma yanzu yadda idan zaka yi aure yanzu din zaka dan auri mace mai fasali to 500 ba za ta maka aure ba wallahi in dai zaka samu mace mai dan fasali kai ko mara fasali ce ma to akalla ka kashe 500 saboda kawo daga abincin da za a ci a biki kawo kayan lefe da kudin anko da sauransu to ya ce zinace ba za su yawa ba tunda mutum wata zai je kawai abinci ma take bukata ya samu damar da zai yi zina da ita saboda haka kaga yana daga cikin abubuwa waɗanda suke da muhimmancin gaske shine ya zamanto cewa al'umma ta yi tunanin yadda za ta sauƙaƙa aure akwai abubuwa da yawa waɗanda zaka ga ba dole bane idan za a yi aure yanzu misali irin su anko irin su kudin walima da sauransu kaga waɗannan suna daga cikin abubuwan da inda za a rage su a aure da abubuwan za su yi sauki shi kuma idan an dawo bangaren mai wanda zai aurar shi kuma irin tara mutane a yi biki da sauransu kaga wannan ba karamin kashe kuɗi ake yi ba wannan yana daga cikin abubuwan da yawa inda za a goge shi za a samu sauki yanzu idan muka kalla za mu ga yanayin zamani akwai wasu abubuwan waɗanda yanzu an fara canza su kamar mu da muka taso a ƙauye da wajen sati ake yi a aure akwai ranar za a yi ranar kamu sannan kuma za a zo a yi aikin biki sannan akwai ranar biki akwai ranar cikar biki akwai ranar budar kai sannan idan sati ya zagayo akwai ranar kai gara sannan kuma in wani satin ya ƙara zagayowa akwai uwa ta waiga amma yanzu duka akan dunkule su a yi su a kana ɗaya kaga wannan yana daga cikin abubuwan da ya zamanto cewa na sauki da aka fara samu yana daga cikin abubuwan da suke jawo zinace a zamantakewa shine karancin raunin imani duk mutumin da yayi zina ko ya aikata babban zinubi to raunin imani ne yake jawowa saboda haka duk mutumin da yake so ya samu katanga daga zina to ya dinga roƙon Allah subhanahu wataala ya karfafa masa imaninsa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin addu'o'in da yake yi Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina Annabi sallallahu alaihi wasallam kullun da safe yana yin wannan addu'a saboda haka yana da kyau mutum ya zamanto cewa yana yawan koyawa yaransa wannan addu'a Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yana cewa la yazini zani wa hina yazini wa huwa mu'min ba yadda za a yi mutum ya zina a lokacin yana mumini saboda haka wasu malaman suka ce sai an ɗage imanin sama yana reto sannan mutum zai yi zina so kuma suka ce ba a bari a kwashe daidai da haka in Allah ya tashi dawo masa da wannan imanin ba zai dawo gaba ɗaya ba saboda haka yana da kyau kullum mutum ya dinga roƙon Allah tsoron Allah kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa ya Allah ina roƙonka shiriya wa tuqa da kuma tsoronka wal afafa da kuma kamewa wal ghina da kuma wadata kaga yana da kyau mutum ya dinga maimaita wannan saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin addu'o'in sa da yake ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dini ya mai jijjiye zukata ka dinga ka tabbatar da zuciyata akan addinin ka ake mamaki yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗan wannan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ai gaba ɗaya zukata suna tsakanin ƴan yatsu ne daga cikin ƴan yatsun ubangiji guda biyu saboda haka Allah yana juya su yadda ya ga dama saboda haka kada tsoron Allah ka kai tunanin ba zai yiwu kai zina ba yawanci inda mutun ya taso shi ma yana daga cikin sabubban da suke jawowa mutun yayi zina ko kuma suna daga cikin abubuwan da suke jawowa mutun ya dauko mugun iri da yawa zaka ga cewa yanayin inda mutun ya taso masa tasiri shi yasa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake bada labari ya ba mu labarin mutumin nan da ya kashe mutum 99 yazo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam yazo wajen wani malami yana neman ko da tuba yace ba tuba ya kashe shi ya cika na daren da shi to kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya ba mu labari shi malamin da ya sake zuwa wajen sai ya ce mai ya hijira daga wajen mutanen kirki ya koma izuwa ga wajen waje daga wajen mutanen banza zuwa wajen mutanen kirki a hanya ya rasu kuma Allah ya gafarta masa galibi yana da tsananin amfani musamman waɗanda ba su yi aure ba su duba irin society da za su yi aure yana da tasiri sosai akwai wani mutum da ya taba yi mun waya wani lokaci na tashi da sassafe ya mun waya yake ce mun ma ina bakin koti ne zan saki matata saboda haka aka ce mun kafin na sake ta na bugo ma waya na nemi shawararka sai nake tambayar shi me take yi sai yake ce min tana dauka hoton gaban ta tana turawa wani daban sai na tambaye shi ina ka aure ta ina ka auro ta sai yace daga Edo sai nace to kaga ba mamaki tunda inda ka dauko ta yana daga cikin abin da ya determine din abin da ya faru yana daga cikin abubuwan da suke jawo matsaloli na zinace-zinace karatun jami'o'i da ake da yawa karatun da mata suke yi a jami'a da yawa daga cikin mu muna ganin su a matsayin ci gaba mu kuma da muke yawan aduwa da fatawoyi da matsaloli na yau da kullum to in dai ka mai kallo mai kyau zaka gane cewa ci gaban mai hakan rijiya ne duk mutumin da Allah subhanahu wataala ya bashi ya ta samu miji ko a primary ne ta samu miji mutukar ta kai munzalin aure abin da yafi dacewa shi shine yayi mata aure da matsalolin da suke faruwa a jami'a wallahi Allah ne kawai ya san iya matsalolin tun kafin abubuwa su zamanto cewa sun gawurta lokacin muna kanana 1992-93 wani mutum yake ce min wani mutum yana muna JS1 JS2 a lokacin wani mutum lokacin yana legal a Kano yake ce min da in yaji muryar mace sai yayi mazi amma tun da ya zama member a MSS ko taba shi mace ta yi ma baya jin komai a MSS ba ma union ba saboda me saboda ya saba ya saba mu'amala da su saboda haka shi yasa akwai wasu dalibai MSS tare suke in ka gansu kullun matar kullun da hijabi har kasa amma wallahi a junan su kai wa junan su ciki akwai matsaloli da yawa waɗanda suke faruwa wanda ba za ka iya fahimtar su ba in dai ba Allah subhanahu wataala ya jarrabe ka da irin abin da ya jarrabe mu da shi ba yanzu akwai wata yarinya da tazo take min tambaya akan cewa tayi aure ba kafin tayi istibra'i tayi aure kafin tayi istibra'i menene hukuncin abin nan aurenta sai nace me ya faru da ke sai take ce min ai abin da ya faru da ita shine tana law school saboda haka akwai wanda suke dan rungumar juna kullun a gaban hostel dama kuma an ce a irin waɗannan guraren abubuwa da yawa ana daga kafa haka ne ko barista yawaye saboda haka sai nace mata to ai dan wannan ne ba matsala sai ta ce min to ai kuma an dan sadu amma dai bai shiga ba gaba daya sai na ce to ai bai shiga ba ma ba matsala sai ta ce min to sai ta sake min tambaya ta ce wallahi malam ni diyara na ma she ku kike ganin su to kaga akwai abubuwa waɗanda suke kullallu kenan bana mantawa akwai lokacin da muka yi karatu aka ba mu labari a hostel aka samu yarinya da ta haihu hadda ta haihu a hostel ana samu irin waɗannan abubuwa gurare da yawa idan ka shiga na cikin jami'o'in mu inda isha ta yi bayan isha kaga mota an yi parking da yawa zaka ga zinaki saboda haka wallahi malam daga cikin shawarwarin ni da nake bayarwa shine yana da kyau in akwai dama kuma akwai yadda zaka lura da ilimin yakka babu laifi ka tura ta jami'a ta yi karatu amma irin yanayin da muke ciki na cewa koda yakka kaman miya ce lalatattun da suke ciki za su lalata ta to wallahi yana da tsananin amfani mutun yayi taka tsantsan kuma Allah subhanahu wataala zai tambayi kowa daga cikin mu ni a wajena duk wanda ya tura shi jami'a kuma ba shi da hanya da zai iya sa mata tiraku na taka tsantsan to yana daga cikin waɗanda suka yi algus a tarbiya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da Bukhari da Muslim ya rawaito yana cewa babu wani wanda Allah zai ba shi ta ranar alkiyama yato yana mai algus face sai Allah ya haramta masa shiga aljanna abubuwan da suke faruwa a jami'o'in mu sun fi karfin tunani sun fi karfin tunani wata yarinya haka ita ma daga North East ta yi min waya mijinta ya sake ta a wata daya mijinta ya sake ta a wata daya saboda haka sai take tambaya ta akan ya rike wasu kayanta da sauransu sai nace mata ni yanzu ba wannan mas'alan nake magana akan ta ba ni mas'alar da nake tambaya shine ya akai ya sake ki din a wata daya ko dai bai same ki budurwa bane kawai sai ta kama kuka sai ta ce min haka ne to akwai wata daliba ta ita ma ta yi aure bayan wata kawai sai kanwata sai take min fatawa akan me hukuncin miji ya aure mace bayan wata biyu kuma ya zo ya ce a biya shi lefen da yayi me hukuncin wannan tana tambaya ta saboda yanayin yau da kullun sai nake cewa amma dai ba wanta ce abin ya faru ba sai tace ita ce nace me ya faru sai take cewa abin da ya faru shine mijinta ya aure ta da ya aure ta kawai ya ga wata mace ta zo ta zauna a kusa da ita ta zo ta zauna a kusa da ita ba riga a cikin ta saboda haka daga nan ya fara zargin ta da cewa akwai yiwuwar cewa tana ma dugo to kuma daga baya ma yace kawai shi yana ganin ba budurwa bace saboda haka ya saki yarinyar Jos bata wuce shekara 20 ba bata wuce shekara 21 ba saboda haka ya sake ta kuma ya je wajen babanta yace shi dole ma a biya shi kudin lefansa saboda shi asali yayi mata lefe ne dan ta saka a gidansa saboda haka alokuma ya duru ma illati wujudan wa adaman tunda ba a samu ta sa ba shi kawai ya ma fasa gaskiyar lamari yana daga cikin abubuwa masu muhimmancin gaske shine idan mutun zai yi aure daga cikin abubuwan da yake jawo mutun ya aure mazinaciya ko wani abu makamancin haka yana da kyau idan mutun zai yi aure yayi kokari ya duba tarihin iyayen zaka ga yanzu daga cikin abin da yake jawo mana yawan mushkiloli a zamantakewa aure da kuma irin waɗannan matsalar ka aure mace daga baya ka gane ba budurwa bace ko wani abu makamancin haka dama asali mutum bai bincika ya ji iyayenta suke ba za a ga yanzu abin da yafi damun mu shine kawai in namiji ne wace irin mace yafi so ku bani amsa na fara doguwa idan kuma ita macen ce wace wannan irin namiji tafi so na mai kuɗi saboda haka idan ya samu fara doguwa kawai zai in an ce yayi istikara yace amma ba alheri Allah zai sa alherin saboda haka idan kuma aka samu mai kuɗi shi kuma wannan koda an kushe shi kawai za a ce hasada ce to wannan yana daga cikin abin da ya faru kaga akwai tasirin iyaye sosai lokacin da Nana Maryam lokacin da ta fita kawai ta zo da jariri kaga lokacin da iyayenta da danginta suka ganta me suka ce cewa suka yi ya ukhti Harun ma kana abokin ra'a sau'in wa ma kana tummuki bariya suka ce haba ai uwa Harun babanki ba mutumin banza ba babanki ba karo ba ya za yi ki zo da da kuma kaga karshe ya tabbata cewa ba zinar tayi ba to yana da kyau mutun ya zamanto yana bincike yadda kamata abana gaba a takaice shine yana daga cikin fyaɗe mafi muni wanda Allah subhanahu wataala ya jarrabe mu a cikin wannan zamani namu shine yawaitar fyaɗe tsakanin muharramai wanda zaka ga wannan wata al'ada ce wacce a baya ba a san ta ba zaka samu da a tarihin gari guda sai ka samu cewa kwata-kwata ma ba taba samu ba wani garin kuma zaka samu an samu so daya akwai dalilai da kuma abubuwa waɗanda suke jawo wannan nau'i na fyaɗe na muharramai wanda ya yawaita a cikin al'umma wanda kuma yana jawo illoli masu yawa a tsakanin al'umma kaga daga ciki akwai ɗabi'u na waje waɗanda suka shigo tsakanin mu yanzu da zaka ga irin ɗabi'ar da muke da ita wanda muka taso tsakanin kakanni da sauransu zaka ga mace idan tana zaune a gida tana cikin sitira mai kyau amma yanzu za ka ga mata da yawa yawanci rabin tima suke dinkawa wanda za a asalin waɗannan kayan da ake sawa yanzu a gidaje kaya ne na arna wanda kaya ne waɗanda suke fito da siffar jikin mutum da can ana inkari daya biyu uku za ka ga yanzu da yawa hatta wasu hijaban ma da ake sawa a gida to gara zani da gelan da ake lullubawa a baya wannan yana daga cikin abubuwan da suke jawo fyaɗe tsakanin muharramai irin yadda shedan yake yawo koda muharramarka ce idan dai kana ganin ta a sifar da bata dace ka ganta ba shedan zai iya yawo a tsakanin ku saboda haka kamar yadda aka rawaito sha'abi yana cewa makaruhi ne mutun ya dinga kurawa yashi ido makaruhi ne mutun ya dinga kurawa mahaifiyarshi ido makaruhi ne mutun ya dinga kurawa ƴan uwarshi ido saboda shedan zai iya yawo a tsakanin su abubuwa da yawa yanzu suna faruwa akwai wani da aka samu yana bawa mahaifiyarshi magani bacci yana tana da ita mahaifiya kaga wannan sai ka ga abubuwa ne kamar dabba saboda har dabbobi ma a kowanne bane suke yin irin wannan gaskiyar lamari daga cikin shawarwari da muke bayarwa shine yanzu in dai ya zamanto cewa kana da kanne ko ƴan uwa suna gidanka kada ka cika amincewa da hulɗar da take tsakanin su wallahi saboda matsaloli da yawa suna faruwa akwai wani guri Za'afi Sant a Kano wanda guri ne wanda ana yin lecture manya-manyan lectureci ko ta Islamiya kuma da ake yi wa masu kuɗi talakawa waɗanda suke ganin na ƙasu ne su je su haɗu da talakawa a yi musu a Islamiya to sai ake musu wata Islamiya tasu ta musamman a wannan ƙaton gurin duk asabar iya matan masu kuɗi ne da matan ministoci iya su ne kawai suke zuwa a masu karatu so akwai lokacin da suka taɓa gayyata ta lakca saboda haka bayan mun kammala lakca da ramadan ne kawai sai wata yarinya sai ta zo sai ta durƙusa a gabana sai take ce min tana tambayar wani hukunci akwai ankul ɗinta wanda take kai masa abinci da daddare ba in an zo shan ruwa saboda haka yana dan tattabata har ma dai ya dan sadu da ita amma dai bai shiga yadda ya kamata ba yarinya ce duka bata wuce shekara 18 ba ina tuna kuma bara irin wannan watan na April saboda haka akwai wacce aka sanya mata za a yi mata aure ina ga 18 ga watan April ne 2 ga watan April ta yi zazzabi daga Sokoto kawai sai ya zamanto sai aka mata test kawai sai aka ganta positive tana da ciki saboda haka sai suka tambayi wani malami shi kuma malamin sai yake cewa wannan fatawar ta fi karfin shi a bawa ne sai suka bugo min waya sai suke ce min yanzu me hukunci gashi saura bai wuce kwana 12 ai aurenta ba kuma an duba an ga tana da ciki sai nace to yanzu abin da yake akwai shine ku fara bincikawa ku gani saurayin ne yayi ko ba saurayin bane yayi idan kun tabbatar zuwa bayan isha sai ku sake kira na suka ce ai zai yi wuya ya zama saurayin saboda shi a tsakar gida ma yake yin hira sai nace musu ku dai je ku bincika saboda haka suka cika alƙawari suka je suka yi ƙwarya-ƙwaryan binciken su bayan isha wajen karfe 9 na dare sai suka kira ni sai suka ce min ankul dinta ne ya mata cikin so wannan yana faruwa da yawa so akwai wata yarinya ita ma da take min fatawa ta yi min fatawa akan saurayinta ta sake min wata fatawa can sai na ce to ke dai da alama da kin yi zina da yawa saboda ita da alama ta yi zaton WhatsApp ina yana gogewa ne da wuri to misali idan kana updating wata WhatsApp ɗinka zai iya yin shekara 2 kana amfani da shi saboda haka duk lokacin da mutum yayi magana da kuka yi ma ta shekara 1 tana na to sai na ce da a sai ta ce a ita dai kawai duk kawai dai ta dai taba yin dai zina dai saura kwanaki ai aurenta sai ta ce to sai dai kuma abin da za ta iya tunawa kuma ƴan uwan babanta lokacin tana gida suna amfani da ita ta ce iya dai abin da kuma za ta iya ƙara min da shi kenan so gaskiyar lamari yanzu yadda shedan yake yawo ko uwa ɗaya uba ɗaya ne ko uwa ɗaya uba ɗaya ne in dai sun balaga ya kamata a lura da su wallahi akwai wani malamin islamiya opposite din BUK all the side yake ban labari ɗalibarsa ta zo tana kuka ƴaƴanta uwa ɗaya uba ɗaya ta tura su umara wallahi bayan wata hudu da suka dawo sai ga yarinyar tana amai yayanta uwa ɗaya uba ɗaya ya mata ciki tsakanin Makka da Madina saboda haka kaga wannan yana nuna muku cewa muna cikin bala'o'i da yawa shi yasa duk mutumin da ya kalli abin da ya faru na corona a shekarar da ta wuce zai ga mun can sama da haka to zaka ga da yawa akwai abin da yake faruwa da yawa na amincewa daga cikin matsalolin da suke faruwa shine zaka ga abin da yake faruwa zaka ga irin zama a tattauna cewa wane ya je yayi kaza wane ya je yayi kaza idan kina da da idan ba shi da kirki kada ki yadda ya dinga bawa ƴan uwan shi labarin wannan rashin kirkin da yayi saboda zai iya yin tasiri zamu tafi na gaba shine zinan matan aure yana daga cikin abubuwa na bala'o'i na fyaɗe da suke faruwa shine zinan matan aure ni gaskiya akwai dalilin da yasa ban cika amfani da kalmar fyaɗe ba da yawa duk da a cikin taken lecture akwai fyaɗe amma ni bana amfani da shi da yawa saboda me yasa bana amfani da shi duk daga ƴan hukumar suna zaune ni a wajena da nazarina da fotoyin da suke zuwa teburina kullun yawancin zinace-zinacen da ake ba fyaɗe bane yawanci zaka samu da san matar aki da an dan lallabe ta kawai za ta amsa kawai dai su ƴan human right ne tunda ba bibiya abin suke yi da kyau ba sa tsaya su bincike wasu kuma hanyar cin abincinsu ce saboda haka dole sai su kira shi fyaɗe ina tunawa akwai mata da ta taɓa kira na ta ce min likitanta ya mata fyaɗe sai na ce mata ta yi min bayani ya akai suka yi zina sai ta yi min bayani na ce ya akai sai ta ce sun dan haɗu sai ta ga ya yi birthday sai ya ce na yi birthday ma baki ban komai ba saboda haka sai ta dan ɗauki kyauta sai ta bashi to kuma ranar akwai wani ɗan ɗaki haka da yake ɗan hutawa shine sai ta shiga ɗakin to shine kuma dai ya sadu da ita amma bata cire rigarta ba to kaga ya za a ita ce wannan fyaɗe ne ba zai yi wannan ya zama fyaɗe ba ina fatan mun gane saboda haka da yawa daga cikin zinace-zinacen da ake yi zaka ga cewa ba fyaɗe ba ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam duk hanyoyin da za su tado da fitina yana kautar da su har aikin hajji idan kuka karanta hadisin Jabir wanda shine hadisi mafi tsawo wanda aka rawaito a hajjin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai abubuwan guda biyu da ya faru. Akwai al-Fadl bin Abbas wanda dan babban Annabi sallallahu alaihi wasallam ne. Kawai akwai wata mace Kasamiya wacce kissar ta diyawanci an santa da tazo ta daga wani yaro. Tace akwai hajji akan wannan. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace eh amma ladan naki ne. To lokacin da Kasamiya tazo tana yin wannan wannan tambayar Al-Fadl bin Al-Abbas kawai sai ya kura mata ido. Annabi sallallahu alaihi wasallam nan da nan ya juya kanshi. A'a saboda haka sai Abbas yake zargin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake ce masa me isa ka juya da ka juya kan dan babbanka. Sai ce naga saurayi da budurwa ne saboda haka ban amince abinda zai faru ba tsakanin su. Shi fa Al-Fadl bin Al-Abbas yana goye a bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam akan jaki. Ita kuma tana can gefe tana fatawa. To ya za ka yi ka ce min karatun da ƴan mata suke zuwa jami'a su yi yanzu su haɗa aji ɗaya su haɗu su yi discussion tare ba zai zama bala'i ba. Wannan fa tana kan jaki, yana kan jaki, ita kuma tana gefe. Ga Annabi kuma shugaban masu tsoron Allah a gefe, ga sahabbai kuma aikin haji. So the same thing kuma yana tare da Al-Fadl bin Al-Abbas din. Annabi sallallahu alaihi wasallam kawai sai ya zamanto sai Fadl din mutum ne kikkiawa kamar yadda suka faɗa. Kawai ya ga wasu mata suna gudu. Sai Fadl ya kalle su, Annabi ya sake kauda kanshi. Saboda haka shi yasa zaka ga cewa yanzu zinace sun yawaita. Zinace sun yawaita a tsakanin mutane. Yana daga cikin abubuwan da suke jawo matsaloli na yawan zinace a tsakanin ma'aurata shine rashin zaman mazaji. A ni nazari na da nayi shine galibi duk mutumin da ya zama busy sha'awarsa tana ƙasa. Duk lokacin da mutum hidimomi da abubuwa suka mai yawa a kan shi to sha'awar shi ƙasa take. Saboda haka a adalci duk mutumin da ya zamanto cewa hidimomi sun mai yawa bai kamata ya auri mata da yawa ba. Idan kuma ya auri mata da yawa to a lokuta da yawa zai tozartar da haƙƙin su ne. Akwai wani case din da muka dade muka yi wajen wata uku muna warware shi. Saboda haka taje mace ce taje ta auri Vice Chancellor yana office Aisha. Taje ta aure shi kuma yayi ta hudu da ita, shi kuma ya kai 60, ita kuma tana 20 da wani abu. Ka gani? Saboda haka karshe abin da ya jawo shine karshe raba auren akai. Saboda duk lokacin da ya zama kanka busy abubuwa sun maka yawa, sha'awa kamar raguwa take. Shi yasa irin ƴan dako da ƴan acaba da sauransu suka fi sha'awa saboda yawan kazar-kazar. Wannan yana daga ciki. Sannan akwai abin da zan faɗa wanda mutane su mana kyakkyawan zato. Akwai rubutu da na taɓa yi wanda na rubuta shi cikin Ina Madina kuma an buga shi a mujallar Sakkwato. A mujallar Usman Dan Fodio a Center for Islamic Studies. Akwai ilimin da mutane suke ganin shi iskanci ne, amma kuma ilimi ne wanda yake da mahimmancin gaske a zamantakewa ta aure. Kaga yanzu lokacin da musulunci ya ce idan mutum zai yi aure ya kalli fuska, saboda a cikin idan mace da zai aure ta akwai abubuwan da zai iya gani waɗanda zai iya gane za su iya daidai a saduwa ko ba za su iya daidai a saduwa ba. To wannan shi ma yana daga cikin abubuwan da suke sabbaba zinace. A wannan binciken da na yi akwai mata biyu da na rubuta a cikin wannan binciken. Ɗaya daga North East, ɗaya kuma daga North West. Kaga ɗaya akwai matar da ta je ta kai mijinta kotu ƙara. Tace ita wannan mijin nata baya gamsar da ita. Aka ce mata so nawa yake saduwa da ke kullum, tace so 6. Aka ce ke kuma so nawa kike so, tace tana son namijin da zai sadu da ita kullum so 10-12. to kaga wannan idan malamin makaranta ya aure ta ya akwai matsala ko misali dan kasuwa za a samu mushkila sannan akwai wacce aka samu daga North East isa ita makocin su ne ya bani labarin abun duk lokacin da namiji duk lokacin da mijin ya shiga gida sai ta nemi saduwa idan ma ya ki saduwa idan ma wani lokacin gudu ma yake za ta ci a kamo shi to kaga yanzu misali idan mutun ya aure irin waɗannan matan zai zama masa matsala to wannan yana daga cikin abubuwan da yake jawo zinan matan aure shine yanzu da ya zama to ba a yin aure saboda Allah ana yin aure ne kawai saboda kyau da kuma wani abu na daban zaka ga sahaba Annabi sallallahu alaihi wasallam suna gina auren su ne saboda Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam idan ku duba hadisin alwahiba Annabi sallallahu alaihi wasallam wata mace ne tazo tace tana son shi da aure Annabi ya daga kai sai ya dukufar da kai sai wani mutum ya ce ya Rasulullah in baka da bukata ni ina son ta Annabi ya ce je ya samu wani abu a bata mutumin nan yawa ba bai samu komai ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya je ya samu koda wannan ne kawai koda zobe ne na bakin karfi yace shi bai da komai abinda ya mallaka a duniya kawai bargon shi shi ma bargon inda za a ba ta rabi ba zai ishe ta ba shi ma ba zai ishe shi ba saboda a ƙarshe Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mun aura maka ita saboda ni saboda abinda ya zamanto kana da shi na alqur'ani to yanzu malam irin wannan auren ya za a yi kace wannan ba aure bane na dan Allah ya za a samu wata matsala ta fita akwai mata da ta taba kira na daga Kaduna sai take ce min mijin su mazinaci ne nace to ya akai haka sai nace ko dai kun dan fara kwana biyu ne yake zina tace a'a wallahi matan su hudu tace ita kuma da muke magana da ita shi tsaran babanta ne saboda kaga shekarun da yake tsakanin su da nisa tace kuma yadda ta gane yana sinar shine rashin lafiya yayi yayi rashin lafiya kamar ran shi zai fita to sai ya zama wayoyin sa suna hannunta saboda haka ta dinga ganin ta sata sai na iskanci matan suna yi masa wata mace ita ma haka ta kira ni daga Abuja tace min mijinta mazinaci ne duk garin da yaje kuma akwai matar da yake iskanci da ita saboda haka idan ta nace ta ina kika gane tace za ta ga condom za ta ga abubuwa da yawa a ciki za ta ga kuma ta sata sai na matan kaga duk mutumin da yayi aure tsakanin shi da Allah ya kuma yi aure ba dan wani abu ba illa saboda ya zamanto cewa ya saboda kawai ya zamanto cewa ya katange kanshi daga haram matar shi za ta wadatar da shi yana daga cikin matsaloli shine na matan auren shi ne yawan kallace in dai mutum ya gama ci a waje to kallo ɗaya dama aka baka na biyu haram ne fa inna malakal ula wa alayka thaniya duk mutumin da Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe shi yana kallon wasu matan a waje wallahi matan shi ta gida ba ta gamsar da shi ba saboda dole kaga wacce tafi matan ka kyau mala abdul wahab malamin mu Allah ya kara masa lafiya yake cewa akwai wani hadisi yace malaman aqida sun yi kokarin su raunana hadisin amma bai raunana ba yace sun yi bakin kokarin su ga hadisin sun raunana shi amma ya ki raunanuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ana zaune a kofar gida sai wata mace ta zo wucewa sai kawai aka ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi maza ya shiga gida yana shiga gida da ya fito sai aka ga alamar wankan janaba a tattare da shi sai yake cewa da mutanen da suke tare da shi yace idan mace ta gabato shedan yana kawata ta saboda haka duk mutumin da ya ga wannan to ya maza ya je wajen matar shi saboda irin abin da wannan matar take da shi ita ma matar shi tana da shi saboda haka in dai mutum Allah ya jarrabe shi da yawan kallace to tabbas zai samu mushkila akwai abin da zan faɗa ina fatan mata za su mana uzuri shine a iyani nazari na yana daga cikin abubuwan da suke jawo zina ga wasu mazan idan ya zamanto matan ka cike kofa da wuri matan ka ya zamanto duka kusan tsaran ka tararrakin ka ya zamanto matan ka yawancin su duk tararrakin ka ne kun fahimci wannan abin da nake nufi mana yanzu misali a ce shekara ka 60 a duniya matarka ta daya shekara ta 58 ta biyu shekara ta 55 ta uku shekara ta 50 in mutum bai ji tsoron Allah ba zai iya fadawa zina ta a ce ita kuma ta biyar ta hudu kai okay na fadi ta daya ko 58 ta hudu kuma a ce shekara ta irin 49 a galibi zaka ga namiji yana tadewa bai sufa ba ta bangaren jima'i da saduwa amma mata da kuru suke daina bukatun namiji to idan ya zamanto kai ka cike kofa kai mata hudu duka kusan tsararrakin ka to karshe za ku tsufa tare kai da ragowarka su kuma sun riga sun tafi to shi yasa idan zai yiwu in mutun yayi uku sai dan tsaya haka sai ya dan wuce 50 sai dan samu wata yar 20 haka sai ya hada da ita wallahi wannan wasu tsofaffin da yawa da suke saka yan yara a malamai suna zira da su irin wannan ne dalili kuma ni ina da hujja Mala Abdulwahab da ya kara dawo muku da shi yake a 2000 ya je Togo garin su yayi tafsiri ya dawo sai yake ce mana wallahi ai wannan karan da naje Togo nayi wani sulhu sai muka ce malam me ya faru sai ya ce wallahi wani dattijo ne matan shi hudu kowace idan ta ji idan ya sai ta kulla kofa kowace ba ta da bukatun shi saboda haka duk sun tsufa shine malam ya je ya samu uwar gida ya ce to ke uwar gida ki yadda dan yi saki ya lallabe ta saboda haka sai uwar gidan sai ta yadda aka dan yi saki sai aka ware ta aka bata daki sai take zaman yaya su kuma rago uku suka ci gaba da zama sai aka dan samu wa baba wata mai dan ragowar jini a jika saboda haka fitina sai ta mutu saboda haka wannan ina fada muku ne by experience kusan abin da yake faruwa kenan ala kulli hal ana nuna min lokaci daga cikin abubuwan da suke haddasa matsaloli tsakanin zinace na matan aure shine ɗan uwan miji mutane da yawa za a ga suna sakaci da wannan saboda haka zai tafi zai bar gida zai wakilta dan uwan shi a matsayin shine wakilin shi shine zai yi cefa ne shine zai komai shine zai yi komai saboda haka saboda haka matsaloli da yawa suna faruwa irin wannan wani yazo yake tambayar wani malami yace masa malaya za a yi ne wallahi ayan dan uwana duk yayana ne sai ce kai kula fa da abin da kake fada yace wallahi da gaske nake duk yayan dan uwana gaba ɗayan su yayana ne yace to me yake faruwa yace to kullun idan dan uwana yayi tafiya to matarsa takan yi ado ni kuma na sadi da ita yace haka miki saboda kaga shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa a cikin hadisi iyyakum wadkhulu alal mughibat ku nisanci shiga gidan wadanda ba sa nan sai aka ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam afra'aita alhamwa ya kake gani game da makusancin miji sai ya ce alhamu almaut ai dan makusancin miji mutuwa ne saboda me saboda shi yana illa ba a zaci kuma zai illa ba saboda haka shi yasa yana da kyau mutun ya kula sosai sayyidina Umar da ya tura mutane jihadi yakan bi mata gidan matayen komandojin yaki da waɗanda suka tura yaki amma daga waje yake tsayawa idan kuna da bukata ku kawo baya wakilta wani kuma saboda haka ya kamata gaskiyar lamari makusantan miji ya zamanto tsakanin dan uwanka da matarka sai wani abu na larura koya ma in zai yi a ce babu waya tsakanin su saboda in ya dan fika kyau ko ya fika kwalliya wata ran shedan zai iya kawata tsakanin su kuma akwai misalai da yawa amma kuma babu lokaci akwai abubuwa na illoli kari akan abin da muka fada a yawancin matsalolin da muka fada shine galibi idan zina ta yada a cikin al'umma gaskiyar lamari aure yana karanci wannan kuma yana daga cikin dalilai waɗanda suka jawo yanzu auren yake da karanci za ka yanzu zina ma amma fara ma sabawa da ita naje ina naje Katsina ina wani hotel kawai sai naga ana dan wata hayaniya sai na tambaye security nace me ya faru sai ce wallahi ya dauko wata mace ne yayi amfani da ita bai biya ta kudin ta ba sai nace to ku kuma me kuka yi yanzu sai ce musa shi ya biya ta kudin ta nace iya abin da kuka yi ke nace iya shine kaga ya halatta kenan a hotel din saboda haka kuma hotel ne na musulmai 100%. Amma su security ni abin da suka yi kenan shine sun tirsasa shi ya biya ta kudin ta so duk lokacin da aure ya zamanto yayi duk lokacin da zina ta yawa to zai zamanto aure yayi karanci a cikin al'umma sannan kuma za a samu ayaye gantalallu yanzu irin abubuwa da kuke gani ana samu na cocaine da sauransu a irin su Mexico da America da sauransu yawancin su za ku ga ƴaƴan zina ne da ƴaƴan tsuntuwa to duk lokacin da ya zamanto an samu wannan yayi yawa to za a samu mushkila saboda haka shi yasa yanzu za a ga family planning yayi yawa wallahi malam kusan kullun sai an mana tambaya akan family planning duk matar da ta tambaye ni tace min jinin al'adar ta rikici tambayar farko da nake fara mata shine tana family planning wala kashi 97 zan samu ko jiya ko kwana uku da suka wuce za ta ce maka yi abinda zai fi baka mamaki shine yadda haɗan mata suke yi akwai wani malamin islamiya da yazo zai yi wa wata yarinya bulala yana rike hannunta sai ya ji roba anan saboda haka da ya ji roba sai ya bude yana dubawa sai ga ta family planning ci ya hauta da fada da tsiya tace in malam dan tsaya tace muna da yawa masu ita a islamiyan nan da ya bincika a islamiya daya a Northwest sai da ya samu yara masu ita wajen mutum 40 kaga duk iya kyautata zatanka ba za ka iya kyautata musu zato ba kaga mutum yarinya ya islamiya tana amfani da roba family planning kai ka san akwai matsala saboda haka abubuwan gaskiya suna da yawa sosai amma dai nayi niyyar cewa na takaita kuma daga cikin abin da zan rufe da shi shine hatta mu da Allah ya jarabe mu da aikin gwamnati maza da mata yana da mutum ya ji tsoron Allah wajen kadaita da mace ko hira da ita ko hada aiki da ita duk wannan yana daga cikin hanyoyin zina kuma daga cikin illolin zina shine in mutum ya saba da ita ba zai daina ba so koda ba haram bace kudin sa zai dinga tafiya a banza Allah ya bamu dacewa wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin.